daga nan Birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke watso shirye-shirye wannan karo muna mitoci 16:25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya muryar arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5 kuna kuma iya kama mu a radio Alpha da ke kuma siya a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari assalamu alaikum, yanzu ma alheri Grace Abice tare da Ladan Ibrahim Ayawa muke farin cikin jan ragamar shirin namu na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji yadda wani ɗan Najeriya ya shiga tarihi a duniya a fannin harkokin ilimi, sai kuma fashin baki kan yunkurin shugaba Muhammadu Buhari na yaƙi da Boko Haram. Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi, sai kuma sharhin jaridun Amurka da Nazir Ahmed Hausawa ke gabatarwa. Kamar yadda muka saba, za mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Masu saurare assalamu alaikum. Fadar White House ta ce shugaba Donald Trump ya amince da gayyatar tattaunawar da shugaba Kim Jong-un na Koriya ta Arewa ya masa. Amma duk da haka za a ci gaba da yin aiki da dukkan matakan takunkumin da aka sanya ma kasar. Shugaba Kim ya bayyana aniyar ganawa da shugaba Trump ta hannun Chung In-yong, mai ba shugaban Koriya ta Kudu shawara kan harkokin tsaron ƙasa, wanda ya tattaki zuwa Koriya ta Arewa kwanakin baya. Chung ya bayyana wannan matakin mai ɗimbin tarihi da ban mamaki cikin daren Alhamis a agogon Washington a kofar fadar White House. Jim kaɗan da bayyana wannan saƙo ne sai shugaba Trump ya bayyana shi a shafinsa na Twitter. Abin ko da yake cewa shi ne Kim Jong-un ya yi maganar kawar da makaman nukiliya tare da wakilin Koriya ta Kudu, hawa kuma Koriya ta Arewa ba za ta yi gwajin makamai masu linzami ba a wannan lokaci. Ba shakka an fara samun gagarumin ci gaba. Mai magana da yawun fadar White House Sarah Sander Huckabee ita ma ta faɗa a shafinta na Twitter cewa shugaba Trump da Kim za su gana a wani lokaci kuma a wani wurin da za a sanar a nan gaba. Sai dai Sanders ta ce muna fatar ganin tabbatar da batun kawar da makaman nukiliya da Koriya ta Arewa, amma kuma tilas ne a ci gaba da yin aiki da dukkan matakan takunkumi da matsin lamba a kan wannan ƙasa. Chung ya bayyana a wani ɗan takaitaccen lokaci a kofar wadar White House jiya Alhamis domin sanar da cewa Kim ya kosa ya haɗu da shugaba Trump ba tare da ɓata lokaci ba. Har ila yau ya ce Kim ya ƙudiri aniyar dakatar da gwaje-gwajen nukiliya da makamai masu linzami. Chung ya ce shugaba Trump ya faɗa masa cewa yana son ganawa da shugaba Kim nan da watan Mayu. Labarin lalatar da ake zargin shugaban Amurka Donald Trump ya yi da fitacciyar 'yar wasan fina-finan batsa Stormy Daniel. Labari ne da kafofin yaɗa labarai a Washington suka yi makonni da dama da jinsa tare da yin magana a kai. Tun da daɗewa, lauyan shugaba Trump Michael Cohen ya amince cewa ba shakka sun biya ita Daniel, wadda sunanta na asali Stephen Clifford, kuɗi wuri na gugan wuri har dala 130 da niyyar ta shiru da wannan batu na zargin cewa Trump ya yi hulɗa da ita, wato ya neme ta. An yi hakan ne ko tun kafin a yi zaben shekarar 2016, amma kuma kwaram sai cikin watan Fabrairu ga mujallar da ake kira In Touch ta wallafa hirar da wannan matar, kuma hirar na cike da bayanai filla-filla. Sai dai duk da yawan ƙaryata wannan labarin da yin shiru bai hana wannan batu yawo kafofin yaɗa labarai fitattu a nan Amurka ba, wanda sai a ranar Laraba ta gabata ne kwaram sai fadar White House ta amince da wannan labari, wanda wannan shi ne karo na farko da suka amince da cewa lallai Trump ya taɓa hulɗa da wannan matar. Sakatare yaɗa labarai ta fadar White House Sarah Sander Huckabee a taron manema labarai da aka saba yi a fadar White House a kowace ranar Laraba tana ƙoƙarin kauce wannan tambaya. Tana cewa tuni shugaba ya yi nasara a kotu game da wannan maganar, ta ce haba tun yaushe shugaba ya yi nasara akan wannan magana. Sanda tana magana ne akan umarnin jingina maganar na wucin gadi da kotu ta bayar a cikin satin ta gabata, wanda ya baiwa Clifford umarnin barin wannan maganar a bayyanar jama'a game da hulɗanta da suka taɓa yi da shugaba Trump da kuma hana kai ƙaran shugaban. Sanders ta ce ita Clifford ba ta da masaniyar cewa shugaban ya san cewa an biya ta wasu kuɗaɗe. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Prime Minister Birtaniya Theresa May ta yi alkawarin daukar matakin da ya dace domin mayar da martani muddin aka gano cewa Rasha ce ke da alhakin sa wani tsohon dan leken asirin Rasha da diyarsa Cuba. Amma bari kar mu yi riga mallam masallaci, bari mu ba 'yan sanda lokaci da kuma damar gudanar da dukkan binciken da ya dace, in ji Prime Minister a lokacin da take magana da gidan talabijin na ITV jiya Alhamis. Ba shakka idan ta kai a ɗauki mataki, gwamnati ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba. Za mu yi hakan a lokacin da ya dace, wannan kuma zai dogara ne akan irin ƙwararan hujjojin da muke da su. Sakataren harkokin cikin gidan Birtaniya Amber Rudd ta shaidawa majalisar dokoki cewa amfani da iskar guba mai lalata jijiyoyin jikin bil'arama babban laifi ne na ganganci a Birtaniya. Wannan yunkurin yin kisa ne ta mugunyar hanya cikin bayyanar jama'a. Wani jami'in 'yan sanda ya faɗa wa kafar yaɗa labarai ta Sky News cewa adadin mutane 21 ne suka samu rauni sakamakon shakar wannan mugun sinadarin da aka baza shi kusa da wani shagon sayar da kaya a birnin Salisbury na kudancin Birtaniya. Har yanzu wasu mutane uku suna asibiti, wato mutumin da a bisa dukkan alamu aka nemi kashewa tsohon mai leken asiri na ƙasar Rasha Sergey Skripal da ɗiyarsa Yulia da wani ɗan sandan ƙasar Birtaniya Nick Bailey, wanda ya yi ƙoƙarin taimaka musu bayan ya fahimci cewa sun yanke jiki sun faɗi ba cikin hayyacinsu ba. Wani wanda ya ga abin da ya faru ya faɗa wa wani gidan jaridan ƙasar Birtaniya cewa Yulia Skripal ta some bakinta na kumfa kuma idanunta buɗe, amma ya kafe ya ce kuma mahaifin nata hannunsa ya sandare, hannuwansa ba sa iya motsi, idanunsa na kallo wuri guda, ba ya iya motsi kamar matacce. Shi dai Skripal da ɗiyarsa har yanzu zuwa yammacin jiya Alhamis ba su cikin hayyacinsu, shi ma Bailey yana cikin mawuyacin hali, amma an ce idanunsa biyu yana iya gani.
Ladan Ibrahim Ayawa ya karanto labarai. To madan labarin mu faro takwa a Najeriya, inda wani ya zama sabon mai rike da kambun duniya na Guinness World Records a matsayin wanda ya fi kowa karanta littattafai, inda ya shafe kwanaki fiye da 5 yana karatu ba tare da ya tsaya ba, kamar yadda za ku ja wannan rahoton da wakilinmu Babangida Jibril ya aika mana.
Shi dai wannan ɗan Najeriya ɗan asalin jihar Lagos mai suna Bayode Treasures Olawumi ya shafe sa'o'i 120 ko kuma kwatankwacin kwanaki 5 yana karanta littafai daban-daban har 17 a wata gasa da aka gudanar a birnin Lagos domin zama sabon gwarzon sarkin karatu ko alhuda-huda na duniya. Wannan bajinta da ɗan Najeriya mai ɗaya uku ya doke wanda ke riƙe da wannan kambu a can baya, ɗan ƙasar Nepal mai suna na Dipar Sharmak, wanda ya nashi karatun sa'o'i 113 da mintuna 15 a shekara ta 2008. To koya ka gudanar da wannan karatu Mr. Bayode?
It's not a joke. Of course, in every 1 hour there was 5 minute break. But that 5 minute break is nothing. There was a time I thought I was going to die.
Yace gaskiya ba abin wasa bane, domin a kowace sa'a guda akwai hutun mintuna 5, amma wannan ba wani abu bane. A wani lokaci ma nayi zaton zan mutu ne, ina shishika sama-sama kamar ba zan kai labari ba, amma kuma gashi abin ya zama labari.
It was not easy. It was a very hard work.
Tuni dai shi wannan jan gwarzo sarkin karatun duniya Mr. Bayode ya gana da gwamnan jihar Lagos a kuma mai Ambode, wanda ya sha alwashin taimaka masa kuma ya nada shi jakada na musamman na karatu da nufin bunƙasa harkokin ilimi a jihar Lagos da Najeriya ma baki daya. Dukwaya Mr. Bayode ya ji da wannan nasara.
Happy that people can find inspiration in me. I'm happy. The Western world was not built on the back of entertainment or music, but on the back of education.
Yace na ji dadi kwarai da gaske, kuma wannan ya nuna cewar kasashen da suka ci gaba su ma sun ci gaba ne ba wai kawai sun kafu bane akan wasanni ko harkokin nishadi da holiya ba, a'a sun kafu ne a tsari na neman ilimi da karance-karance da bincike,
research, reading, studying.
Da wannan gasa gwamnatin jihar Lagos ne da wasu kamfanoni masu zaman kansu suka dauki nauyin gudanar da shi a kokarin da gwamnatin jihar ke yi na cusawa 'yan jihar ta Lagos dabi'ar karance-karance domin samun ilimi. Yanzu dai Mr. Bayo zai gudanar da wani aiki na zama jakada na musamman na bin gasa ilimi a Najeriya da ma kasashen Afirka har ma da duniya, inda zai yi wuce-wuce a jihohin Najeriya daban-daban da kuma wasu kasashen Afirka da kuma na duniya domin bunkasa ilimi musamman a tsakanin matasa. Dan magana dai sun ce ilimi hasken rayuwa. Babin Yeljifrin murya Amurka daga Lagos.
To Allah taimaka, bari kuma mu ci gaba da shakatawa da wannan faifan da ke bisa inji. To bari mu rufe taskar hotonin namu a birnin tarayya Abuja, inda wakilin Nasiru Adamu Elikaya ya yi nazarin yaƙi da ƙungiyar Boko Haram da shugaba Muhammadu Buhari ke yi.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce ya ƙi bakin ƙoƙarinsa wajen cika alƙawuran kamfen gabanin zaben 2015. A sanarwa daga mai taimakawa shugaban kan labaru Garba Shehu, shugaban ya ce gwamnatinsa ta dage kan tsaro, raya tattalin arziki da yaƙi da cin hanci da rashawa don dawo da Najeriya kan turba. A nan shugaban ya ce al'ummar yankunan da Boko Haram suka fi addaba za su fi ba da shaidar sauyi da aka samu. Sakataren jam'iyyar APC mai mulki mai Malabo ne ya kare matsayar shugaban.
Babu mamaki yadda mutane suka fito, saboda mu muka san halin da ƙasar nan yake ciki lokacin da shugaban ƙasar Muhammadu Buhari ya hauka ragan mulki. Ƙasar nan kusan ta durkushe, babu tsaro, ba zaman lafiya, kowa yana cikin fargaba, babu ma mai nutsuwa balle mai san cewar ga inda yake. Allah cikin ikonsa dawowansa kan ragan mulki, waɗannan abubuwa duka gashi nan kowa yana ganin saukinsu. So dukkan al'amura din na rayuwa a bayan zaman lafiya yake.
Jami'an tsaro dai yana cewa yanzu ƴan ta'adda na Boko Haram sun durkushe, da haka suka buge da kai hari kan karamar danga, wato fararen hula. Sace mata a sakandaren Dabci ya haddasa damuwa zukatan al'umma da buƙatar gwamnati ta ƙara dagewa wajen kare nasarar da tace ta samu. A nan malaman Islama irin shugaban GBS Sheikh Abdullahi Balalau na ganin hakika gwamnati na iya ƙoƙari, sai dai a ci gaba da tayata da addu'a musamman don samun nasarar ceto matan Dabci, kamar yadda aka samu nasara mai yawa wajen matan Chibok.
Babu shakka an yi ta kiranye da yawa, an samu ƙungiyoyi daban-daban akan maganar ƴan matan Chibok. To ya kamata kuma waɗannan ƙungiyoyin da suka ta kira da neman a dawo da ƴan matan Chibok, to su san cewa waɗannan su ma ƴan Najeriya ne, kuma abin da ya samu waɗancan shi ya samu waɗannan. To ai iya ƙoƙari a tallafa wa gwamnati, a tallafa wa duk waɗansu ƙungiyoyin da za su iya taimaka don a gano waɗannan yaran, a ci gaba da yi. Jagoran abin da zai taimaka mana baki ɗaya shi ne addu'o'i. Allah ya taimake mu ya zamanto an samu nasaran gano waɗannan yara, kuma an dawo da su cikin ƙoshin lafiya zuwa ga iyalansu. Ba za ka ji zafin abin ba sai ka kaddara a kanka, ka kaddara da kai ne ka rasa ƴaƴanka yanzu, wani irin tashin hankali kake ciki, irin zafin da za ka ji. To haka ƴan uwanka suke jin wannan zafi. Sannan ina ƙara addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara taimakon waɗanda suka samu kansu cikin waɗannan rikita-rikita, ko suke amfani da shi a matsayin addini. Allah ya sa su gane ba addinin musulunci bane ya umarni da wannan. in ku waɗansu ne suke amfani da wannan dama a matsayin siyasa don su jefa wa ƙasar nan tarnaƙi da rigima da tashin hankali, su ma muna addu'a Allah ya shirye da su. In ba masu shirya bane duka, ya Allah kai mana maganin kowane ne yake da hannu cikin kawo wa ƙasar nan damuwa.
Fargabar mutane kan ƙarin ƴan ta'adda ya ragu, da hakan ma ya rige zafin bincike a yayin shiga kasuwanni da wajajen ibada. Masana tsaro na bada shawarin cewa akwai buƙatar mutane kar su saki kafa su wala don kada miyagu su shemmace su. Nasura da Malika, kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To haka yake, yanzu kuma ga Maryam Dauda da shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Jiya Alhamis 8 ga watan Maris rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware musamman don mata, don tunawa da irin gudunmuwar da suke bada a al'umma da kuma irin matsalolin da suke fuskanta. A jamhuriyar Nijar, Tamar Abaru wakiliyar sashen Hausa ta hada mana rahoto akan bikin na ranar mata. Ga Tamar Abari.
Maudu'in na sallar mata ta bana shine daidaito tsakanin jinsi, ko menene dalilin zabar maudu'in nan? Madam Ibrahim Ummul Muminuna ita ce shugabar sashen da ke kula da tsarin jinsi a ma'aikatar kyautata rayuwar mata da yara ƙanana ta nan jihar da Magaram.
Saboda daidaito nan da ake wadi yau da gobe, kullum ana zancen shi, ka aga kama so ne muke mu dauki mace daidai da namiji, a ba dai bane, amma bisa fannin aiki ne ake so, shine daidaiton da ake nema, ba bisa wani fanni ba.
Shi wannan maganan daidaito ba yau ake yin shi ba, amma har yanzu matan basu gani a kasa ba. Kamar waɗanne hanyoyi ne za ku bi na ganin kun magance wannan matsaloli da kuke wadi?
To wannan matsalolin da mata basu gani ba a kasa kusan abu ne wanda in an rigai an sa shi gaba tun daga iyaye da kakanni. Akwai na farko wanda ake ce ma jahilci. Menene jahilci? Ko bisilimcin mu da muke yi yanzu ya ce mace ta nemi sana'a, ta nemi abin da zai ta hudda kanta. Kenan wannan tun daga farkon harin shine ake bi, sai a ce addinin musulunci ya hana mace ta yi kaza. Yanzu bisa wannan malaman ma muna bin kansu, su ma muna tambaye su, akwai hadisai da dama suna hido muna, suna kwatanta mace tana da ƴancin ta nemi ilimi. Kenan inda ilimi duk abin da mace na fannin aiki dai diya mace, wanda namiji ya nema yi ilimin diya mace na shi. Wannan sallar zamu musamman bisa ga sensibilization kin ne zamu ana yau da gobe, waye kai shine zan yi ta. Amma duk da wannan daidaito ana ganin alamu yanzu akwai sauyi bisa gada. Amma yanzu wannan sallar ta shahi matan karkara da yara na karkara. Kenan waye kai, yanzu muka yi sallar wannan muka kare, muna da niyyar mu yi tsari wanda zamu iske cikin kowace gunduma, muna da wakilai. Kenan wannan wakilan namu na gunduma da mu da su zan yi tsari wanda zan yi ta dai har Allah Ubangiji ya sa mu ci mu gurin da muke nema.
To kun yi magana waye kai, kuma ga maganar sana'a na dogaro da kai. To amma matan na karkara kuna sama musu kamar wani jari haka, ko kuma wani abin da zai ise su su dogara da kan nasu su yi sana'an na dogaro da kai?
To wannan jari fisbillah bakin gwargwado wata ra'ayin Allah ya sa ana yi. Alhamdulillah akwai ƙauyuka da dama wanda duka daga can babban minister kuma mai kula da bunƙasa ɗiya mata da kare haƙƙiyar ingana duk su yi bakin gulgudu an ɗaya rarraba.
Sai dai duk da a koyaushe sallar tana mai da hankali ne kan matsalolin mata, su kuma sun ce ba su san ana yi ba kamar yadda waɗannan mata suka yi bayani.
Sunana Zulha. Ba mu san ana yin ta ba, saboda an ce za su huto su ce taimakon mata ake, za a ba mata jari, za a ba mata muri, har yau Allah bai sa ba muka gani. Zuwai.
To malama Zuwai, gashi yau fa sallan mata ce.
To
ko kin san da ita?
Ka mu wannan sallan mata ba mu san ta ba, ko ka san ta yan bare. Ko zan garmu gashi wuya ta ita, shehu bana damuna ba ta yi ba dadi. Ba mu abin tinye ba mu na gobe. Yanzu ka hama muke mu samu ko mu tattara mu koma gari ko wani dan boye boye ma.
Kanta hiya ina ne zaki?
Kai wani dan nema nema ne zani, wani dan nema nema abin da ban aje ba. An Allah sa na samu ka ayyan yaran mun samu ko dan komo.
A Najeriya ma Zainab Babaji wakiliyar sashen Hausa ta hada mana rahoto akan ranar mata.
Manufar ranar mata ta duniya shine a fadakar da mata kan yadda za su fahimci ƴancin su da neman adalci wajen daidaito ta hanyar samun ilimi da guraben shugabanci kamar takwarorin su maza. Madam Rahila Goji tace ranar mata ta kasance ranar da za su nemi ƴanci a matsayin su na mata, ta yadda za su samu zarafin kula da iyalansu don samun al'umma na gari.
Mun godewa Allah domin an samo mana wannan ranar wanda tana ba mu ƴanci mu fada abinda muka ji dadin shi da wanda bamu ji dadi ba. Damuwa na daya game da mu matan da muna facing shine rashin ilimi, domin can ga ilimi ta zo maza ne ake kai su makarantu ba kai mu mata ba. Yanzu da an fara makarantun ma nan da nan sa dauke mu akai gidan aure, miji kuma an fara haihuwa sai ya ce shi zai dubi yaran shi, sai ka ganke uwa kin zauna a gida. In kuma Allah ya taimake kin kina aiki, to in Allah bai taimake ki ba kin gani kin zama cikakkiyar mace mai zama a gida ba taimakawa. In kin ci a baki, in an sa zage ki, in an sa a baki abinda an ga dama. Amma duk bacin da ta yi makaranta takan samu aiki, takan yi kasuwanci, takan shiga siyasa da mutunci, kuma ta taimake mai gidanta, ta train yaranta, ta ba su abinci mai kyau, ta sa musu kaya mai kyau. To ka ga irin wannan mace ta babbanta da wanda za ta roka.
Masu sauraro, an nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da ci gaban bayanin Madam Rahila Goji akan matsalolin da mata ke fuskanta a Najeriya. A madadin Tamar Abari, Zainab Babaji da sauran duk waɗanda kuka ji muryoyinsu, da ma Ms. Julie Gresham da ta taya ni haɗa wannan shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To a gaida Maryam, sai kuma sharhin jaridan Amurka da Nazir Ahmed Hausawa ke gabatarwa.
Sharhin jaridan Amurka. Cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon, za mu fara ne da jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken ƙwararrun masana shari'a sun ce Trump ka iya shiga matsala idan har yayi ƙoƙarin rufe bakin tauraruwar fina-finan batsa Stormy Daniels. Labarin ya ci gaba da cewa labarin lalata da ta shiga tsakanin Stormy Daniels da Donald Trump shekaru goma da suka wuce ya fito fili bainar jama'a. Amma an hana tauraruwar fina-finan batsar da a yanzu ta zama gawurtacciya ba da labarin da kanta. Amma hakan na iya sauyawa a cewar ƙwararru a harkokin shari'a. Duk da takunkumin wucin gadi da ƙungiyar lauyoyin da ke kare shugaban ƙasar suka samu nasarar ƙaƙaba mata a satin da ya gabata, sakamakon fafutukar da take yi ta ba da labarin yadda dabdalar ta auku. A ranar Laraba ne dai sakatariyar yaɗa labarai Sarah Huckabee Sanders ta watsa labarin cewar lauyoyin Trump sun samu nasarar akan Daniels. Karo na farko da fadar White House ta nuna sanin yarjejeniyar da kuma rawar da Trump ya taka akan al'amarin. Har ila yau jaridar ta USA Today ta buga rahoto mai taken kimanin mutane miliyan guda ne suka rasa wutar lantarki a yayin da sabuwar guguwa ta uku ke kankama da tunkarar arewa maso gabas. Labarin ya ci gaba da cewa kimanin gidaje da wuraren kasuwanci miliyan guda ne suka rasa wutar lantarki a jiya Alhamis, yayin da guguwa mai ƙarfi ta biyu ta mamaye arewa maso gabas. Har ila yau jami'an da ke ba da hasashen yanayi sun ba da gargaɗin akwai yiwuwar guguwa ta uku na kan hanya. Sabuwar guguwar da ke haɗuwa za ta iya haddasa zubar da dusar ƙanƙara da iska wacce take daga tsakiyar tekun Atlantika zuwa New England a ranar Lahadi mai zuwa ko kuma Litinin, a cewar babban jami'in yanayi na AccuWeather Dan Pidinowski. sai kuma jaridar Washington Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken Hub Hig ta fada wa kwamitin bincike na majalisa masu kutsen yanar gizo sun yi kutse a cikin akwatin email ɗinta. Tsohuwar mataimakiya a fadar White House ta fada wa ƴan kwamitin majalisa cewa daya daga cikin akwatin email ɗinta masu kutse sun shige shi. Zai iya yiwuwa shine wanda ta yi amfani da shi a lokacin tana mamba a kungiyar masu kamfe ta Trump. Kafar yaɗa labarai ta NBC ce dai ta ba da rahoton a ranar Laraba cewar Hicks ta faɗa wa ƴan kwamitin a yayin da ake gudanar da binciken da aka saba yi akai-akai cewa ba ta da iko akan akwatunan emails guda biyu, ɗaya nata ne na kanta, ɗaya kuma yana da alaka da abin da ya shafi kamfe. Sai jaridar New York Times wacce ta rawaito labari mai taken Trump ya ba da izinin ƙarin haraji yayin da ya yi burus da abokanansa na gida da na waje. Labarin ya ci gaba da cewa shugaba Trump ya yi watsi da ‘yan adawa daga jam’iyyarsa da kuma masu zanga-zanga a ƙasashen ƙetare a jiya Alhamis, inda ya rattaba hannu akan dokar da ta ƙaƙaba haraji mai yawan gaske akan ƙarafa da kuma dalma da ake shigowa da ita cikin Amurka. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara, Nazar Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC take cewa mu zama lafiya.
To gaida Naziru, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC, sai kuma ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum murya Amurka, daga Alhaji Manu dan uwa mai Allah na garin Jiga. Ina kira ga mutanen Najeriya, jiji ziyarar da Muhammadu Buhari ya kai filato su Gombas, suwan Gambas, suwa Najaf suka taru aka zauna lafiya musulmi da kirista. Ba wanda ya tsangwani wani, ba wanda ya bugi wani, ba wanda ya ɓaci wani, suwa suna annashawa da nishaɗi da walwala da sa'ida da kwanciyar hankali. Allah ya kai Buhari lahiya, ya yi ziyara lahiya, ya so ka ƙara haɗa kai. Allah ka ƙara haɗa kan Najeriya da ‘yan Najeriya. Allah ka taimaki janaral Muhammadu Buhari da Najeriya. Allah kada ka bari Najeriya ta wace.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina na ce daga Iliya ne kamfin shayi a cikin kasuwa da Kungiya. Hakika rana ce da aka ware ta mata, ya kamata mata su koyi darasi, su samu ‘ya’ya koyo don tarbiyya za ta yi wasu daga iyayen yara.
Daga Musa Uba na sarkin gura a dangin jigawan Najeriya, don Allah ku taimaka mana, ku tuna wa sanatocinmu na jigawa da jannabarsunmu na jigawa na sitet da na tarayya. Don Allah su suna don yana mu na kakasun jigawa, tun da suka hau mu sun manta da mu alhali muna mun yi zaɓe kuma muna rasa addu'a. A cewar mu ta hanyar da mu gani a ƙarfa, su da su koya mana kamun kifin ta, su da su ko da su kamo kifin sun ba mu ta. Don Allah da annabi ku tunatar da su, ku nuna mana arziki, su tuna da mu muna su bukata ta musamman a jigawar Najeriya.
Ra'ayoyin ku masu saurare, kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Fadar White House ta ce shugaba Donald Trump ya amince da gayyatar tattaunawa da shugaba Kim Jong-un na Koriya ta Arewa ya yi masa, amma duk da haka za a ci gaba da yin aiki da dukkan matakan takunkumin da aka sanya ma ƙasar. Shugaba Kim ya bayyana aniyar ganawa da shugaba Trump ta hannun Chung In-yong, mai ba shugaban Koriya ta Kudu shawara kan harkokin tsaron ƙasa, wanda ya tattaki zuwa Koriya ta Arewa a kwanakin baya. Chung ya bayyana wannan matakin mai ɗimbin tarihi da ban mamaki cikin daren ranar Alhamis agogon Washington a kofar fadar White House. Labarin lalatar da ake zargin shugaba Trump ya yi da fitacciyar ‘yar wasan fina-finan batsa Stormy Daniel, labari ne da kafofin yaɗa labarai a Washington suka yi ta yi makonni da dama da jinsa tare da yin magana a kai. Tun da daɗewa, lauyan shugaba Trump Michael Cohen ya amince da cewa ba shakka sun biya ita Daniel, wanda sunanta na asali Stephanie Clifford, kuɗi wuri na gugan wuri har dala 130,000 da niyyar ta shiru da wannan batu na zargin cewa Trump ya yi hulɗa da ita, wato ya neme ta. An yi hakan ne kuwa tun kafin zaben shekarar 2016. Prime Minister Birtaniya Theresa May ta yi alkawarin ɗaukar matakin da ya dace domin mayar da martani muddin aka gano cewa Rasha ke da alhakin sa wa wani tsohon ɗan leƙen asirin Rasha jediyarsa a guba.
To masu saurari da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da duniya Amurka na Mahmud Lalo. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma ku sharhi a shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya ni gabatar da shirin da Malam Sidi da ya haɗa shiri da bada umarni da ma injiniyan mu na yau Thomas Alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.